Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wasu rahotanni sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa bakin aikin sake gurin gwada makami mai linzami a cewar wasu cibiyoyin bincike na Koriya ta Kudu da Amurka. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani kuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru 20 ana yi a Afghanistan. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lawyer shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da bada shaida.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumomin zaɓe da na 'yan sandan jihar Adamawa sun ce sun shirya don zaben da za a yi ranar Asabar mai zuwa. Haka zalika a jihar Neja, hukumomi sun kammala shiri don zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da za a yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen bikin ranar mata da wasu ƙungiyoyin mata ke yi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Wasu rahotanni sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa bakin aiki sake gina gurin gwada makami mai linzami a cewar wasu cibiyoyin bincike na Koriya ta Kudu da Amurka. A yau Laraba, kamfanin dillancin labarai na Yonhap na Koriya ta Kudu ya ce ma'aikatan leƙen asiri sun sanar da mahukunta a wani taron sirri da aka yi cewa an soma wannan aikin. Cibiyar nazarin harkokin waje ta CSIS da ke Washington ta bayar da rahoto a jiya Talata cewa Koriya ta Arewa na ci gaba da sake gina sansanoninta na kare makamashin nukiliya da ke a saho, kamar yadda wani hoto da tauraron ɗan Adam ya ɗauka tsakanin 16 ga watan Fabrairu zuwa 2 ga watan Maris a wannan shekarar ta 2019. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani kuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru 20 ana yi a Afghanistan. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke tattaunawar kai tsaye da wakilan Taliban game da hanyoyin sulhunta rikicin da kuma ba su tabbaci game da makomarsu. Shirin dokar da Sanata Rand Paul na jam'iyyar Republican da kuma Sanata Tom Odell na jam'iyyar Democrat suka gabatar ya tadadi cewa Amurka ta yi galaba a yakin da take yi a can Afghanistan. Wannan kudirin dai an fito da shi ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump take ci gaba da tattaunawar kar tsaye da Taliban danganin an kawo ƙarshen wannan yakin, wanda shi dai yakin da Amurka ta fi dadewa a cikinsa fiye da duk wani yakin da ta taba shiga a can baya. A yau Laraba ne Michael Cohen, tsohon lawyer shugaban Amurka Donald Trump, zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da bada shaida. Wannan kwamitin yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken gwamnatin shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar. Wannan dai shine karin na uku da Cohen yake bayyana a gaban kwamitocin majalisun wakilai da na dattawa a cikin wannan mako inda yake gabatar da shaida akan abubuwan da suka shafi shugaba Trump. A daya daga cikin shaidar da ya gabatar a kwanan baya ne ma Cohen yake bayyana Trump da cewa shi maha'inci ne kuma mayaudari ne wanda ya umarce shi da ya rufe sirrin dangantakarsa da wasu mata biyu kuma ya yi ƙarya game da harkokin kasuwancinsa a Rasha. A jiya Talata ne shugabannin kwamitocin bincike na harkokin waje da kuma na gudanarwa suka buƙaci fadar White House da ta bada takardun bayanai da ke da alaƙa da duk wata cuɗanya da ta gudana tsakanin Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda suka nuna damuwar cewa watakila Trump na ɓoye a sirran cuɗanyarsu da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar tattalin arziki da haɗin kan ƙasa da ƙasa ta OECD ta yi kashedin cewa za a fuskanci raunanar tattalin arziki mafi yawa a ƙasashen duniya a sabili da matsalolin cinikayya da rashin tabbacin manufofi da kuma rashin ƙaruwar kwanciyar hankali da kasuwanci. A cikin rahoton da ta gabatar a yau Laraba, cibiyar ta OECD ta yi hasashen cewa haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya da za a samu a wannan shekarar ba zai shige kashi 3.3 bisa ɗari ba, wanda ya kasa na bara mai kashi 3.6. Rahoton ya nuna raunin tattalin arzikin ƙasar China, wanda ita ce take da tattalin arziki mafi girma a duniya, da na ƙasashen Turai ne za su janyo wannan kasawar da za a fuskanta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake harmar zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jiha ranar Asabar mai zuwa, hukumar zabe da ta 'yan sanda da ma 'yan siyasa na ci gaba da nasu shirye-shiryen, don kuwa tun aka girke jami'an tsaro a jihar. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ko ina ka duba, jami'an tsaro ne ke cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar zaben na ranar Asabar, inda kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Suleiman Baba ke cewa sun shirya tsaf domin fuskantar zaben.
Rundunar tsaro da bayar da kariya ga farar hula a jihar Adamawa za ta yi amfani da jami'anta 1,080 a wannan karo na zaɓuɓɓukan da suke gabanmu na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da suke gaba. A zaɓe da ya gabata mun yi amfani da dakarunmu 930 a wannan karo, an sake ƙara 150 waɗanda da suke ayyuka na musamman idan Allah ya yarda za su fito ranar zaɓuɓɓuka nan su ba da gudumawa tasu. Kuma shirye-shirye sun yi nisa wajen ganin cewa mun haɗa kai da sauran takwarorin ayyukanmu, misali rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro, domin a jihar Adamawa muna da akwatuna 2,609. Mu idan Allah ya yarda za mu yi kokari mu ba da jami'ai 1,080 kamar yadda na faɗa. Kuma akwai dakaru da aka ajiye su na musamman waɗanda za su fara yin aiki na sintiri idan ana gudanar da ayyukan zaben nan, da kuma sakamako bayan an faɗi sakamakon zaɓuɓɓuka. Za mu ɗauki matakai na ganin cewa hankulan mutane sun kwanta, mun ba su kariya wajen dukiyoyinsu da kuma rayukansu.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, ya naɗin takar kujerar gwamnatin jam'iyyar adawa ta ADC Sinata Abdulaziz Murtala Yako, shi ma ke musanta rahotannin cewa ya janye takarar da yake na kujerar gwamnan.
Ba gaskiya a wannan maganan, har yanzu in Allah ya yarda muna nan muna takara na gwamna na wato ina ɗan takarar jam'iyya na ADC, kuma takarar gwamna nake insha Allah. Ban janye mako wani ba.
Kana nufin ba ka janye wa bindo ba?
Sam.
Akwai ɗan takarar da ka janye wa?
Babu.
Akwai wata jam'iyya da kuka hada haɗaka da a wannan gugurma?
Akwai wanda suke so su yi tafiya da mu, sun zo kuma wajen su 25 haka, wanda suke nan tare da su, amma sun haɗe mana ne. kuma muna da goyon bayan su insha Allah. Amma babu inda muka zauna da ita jam'iyya ta APC ko PDP muka ce za mu tafiya tare da su.
To wai ko ɗan takara nawa ne ma suka tsaya takarar kujera gwamnati Hajjar Adamawa? Barista Kasim Ganagedam shine kwamishinan hukumar zabe ta ainihin Hajjar Adamawa ya ko bai na adadin wanda suka tsaya takarar.
Ɗan takara 29 ne a Hajjar Adamawa insha Allah.
Akwai wanda a hukumance ya jane ko kuma ko sabani kanta a hukumance sun jane?
A wannan kasan mu a hukumance mu ɗan takara 29 muke da shi na masu neman takara wato mukamin gwamnati Hajjar Adamawa. To amma kasan ƴan siyasa da shirye-shiryen su da kullakullan su da wani shi abubuwan su wannan duka wannan suna yi tsakanin su kuma nauyin fadakar da masu jefa kuri'a duk yana kansu su za su yi wannan tsari nasu duk tsarin da ake wannan dai muka san a hukumance mu ɗan takarar mu ce da ta.
Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma zamu je jihar Neja. A can ma hukumar zaben INEC ta ce ta kammala shiri tsaf domin gudanar da zaben gwamnati na 'yan majalisar jihar, amma jam'iyyun adawa na fatan a yi adalci a lokacin zaben. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta shirya kuma kwamishinan 'yan sandan jihar ya ja kunnen matasa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Mustafa Nasiru Batsari.
Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar dinnan mai zuwa. Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohi da za a gudanar da zaben gwamna da na 'yan majalisun jihar guda 27, inda kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Neja Farfesa Samuel Igbo ya shaidawa manema labarai cewa tuni duk kayan aikin da ake bukata sun riga sun isu a nan jihar Neja. Kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben Malam Ibrahim Abare ya yi karin bayani.
Naja hamu samu kari ne ma aka abinda muke bukata, saboda haka zancen mutane su tsorata akan cewa ko a kayayyakin aikin da za a kawo za a samu karanci game da kayayyakin aiki. Wannan Naja samun kari muka aka abinda muke bukata.
Jam'iyyar adawa ta ADP ta ce ta gamsu da shirin hukumar zaben, amma suna fatan yin adalci a lokacin gudanar da wannan zabe. Kamar yadda jami'in labarai na jam'iyyar ta ADP Jiya Dantani Muhammad ya bayyana,
shawara shine su yi mana adalci, adalcin da san cewa su tsaya a matsayin su na jami'an zabe.
Ita ma dai jam'iyya mai mulki wato APC ta nuna gamsuwa da shirin hukumar zaben. Isma'ila Modibo shine sakataren tsare-tsaren APC a jihar Naija. Domin ganin an yi zaben lafiya dai, shugabanni a matakai daban-daban na ci gaba da jan hankalin jama'a, musamman ga masu sanya kalamai na tayar da hankali a kafofin sadarwa na zamani, kamar yadda daraktan agaji a Najeriya injiniya Mustapha Imamu Siti ya yi tsokaci. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta ce ta shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamnonin. To amma kwamishinan 'yan sandan jihar Naija Ibrahim Sabo gargaɗi ya yi ga matasa.
Sanma matasa ci gaba da ba mu haɗin kai, sauran tsaro kuma a cikin su. To ina tabbatar musu cewa lokacin da za a yi wannan zaɓe na gwamnoni, to in ba su ji wannan shawaran ba kuwa, to duk abin da mu 'yan sanda a shirye muke mu kare wannan zaɓen da za a yi, mu kare masu zaɓen.
A yayin da zaɓen ke kawo jiki dai, a nan jihar Naija 'yan sara suka ne ke ci gaba da aukawa jama'a, musamman a unguwanni da ke cikin birnin Mina, al'amarin da ke bukatar daukar matakin gaggawa. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kungiyoyin mata a kasar Kamaru sun koya wa mata ƴan uwansu sana'o'i na hannu da kuma wasu dabaru domin su zama masu dogaro da kai. Wannan na zuwa ne a lokacin da ake shirye-shiryen ranar mata ta duniya da ke tafi jibi jama'a idan Allah ya kai mu. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aika mana da wannan rahoton daga kasar Kamaru.
Matan kasar Jamhuriyar Kamaru sun bi jarin takwarorin su sauran matan kasashen duniya wajen shirye-shirye na gudanar da bikin ranar mata wanda ake gudanarwa kowane 8 ga watan Maris, amma Hajiya Hawwa ta ɗaya daga cikin matan da suka jajirce na ganin cewar sun koyawa takwarorin nasu waɗansu sana'o'i da ma waɗansu dabaru wanda za su rike kansu da kansu.
To Muhammad Awal, abin da zan gaya maka tun shekaran jiya ba mu zauna ba. Don an tafi Sinja aka je aka ga shanin da ake farawa kaman da idan lokaci yayi na mata haka. Shekaran jiya wancan an tafi Sinja, jiya kuma mun zo an koya mata sabulu, an koya musu sabulu mai ruwa, sabulu mai guda, an koya musu kuma yanda ake yin abin nan antiru, wato abin da yake cire tsatsa a jikin kaya. Abin da yake cire tsatsa a jikin kaya duka ji an koya wa mata, an koya musu ma yanda suke yi, wato suke yanda suke yi, suke koyar da ake busar da kaza, wato a gasa a busar da shi inda zai iya dadewa ba she ya lalace ba. To yanzu haka a nan ma su prefecture nake, yanzu aka gama share-share, aka dan cire ciyawa kafin ranan da wato wuri na nan da tsafta.
To Hajiya Hawwa, wannan ayyuka da aka nuna wa mata kungiya ce ta musamman ko kuma a gwamnatin kasar Kamaru ce?
O wannan mu ne mata kungiyoyi wanda ka san duk mu mata muna da kungiyoyi irin namu na mata, to mu ne muke hada kudin mu muke wannan abu, ba gwamnati ne take taimaka mana ba. A gaskiya wannan karon da Mama Awal Garba zan gaya maka, wato abin yana muna yin shi jikin mu a mace, ne zan ce maka jikin mu a mace domin ka duba ka ga shashin arewa da shashin ingilishi ɗan uwanmu na nan da suke shan wahala, ba su a nan hankalin su a kwance. A gaskiya wannan shekaran dai muna yi amma ba a cikin jin daɗi kaman da muka saba ba.
Hajiya Mamata ma'aikaciya ce a hukumar walwala da jin daɗin al'adun mata na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta ce suna cikin shirye-shirye na ganin cewa an gudanar da bikin cikin kwanciyar hankali.
Mu mata an general muna da su ƙungiyarmu, muna da representant kuma party, muna da representant kuma mata ma an general. In ko ga su tallafa mana don kaga na farko ana so a bata wasan matan shi, don kaga abu ne ta riga ta tsara, mu kuma dole za mu applique. Kowa na faɗan nashi amma ofon kuma kowa na so yayi, masu ce ba sa so sun ne masu kafiyon.
Amma ta bangaren anda ake rikicin ƴan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, abin kan ba haka bane. Na tambayi Alhaji Mutari, yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mata na bangaren ƴan awaran, ga abin da ya ce.
Ai duk mace wanda ya sa ya fi yaro ba za ta so ta ji ta rasa ɗanta, ta rasa yaranta, ta rasa uba ko ta rasa gida, ta baro ƙauye ta fito ta dawo ne saboda ƙoyewa, saboda ganin yaƙi yawa ta cikin ƙauye, kuma ta zo tana murna iya wannan ranar mata ba za su yi shi ta cikin daɗin rai ba. Ban tsammani ba za a samu mata haka sosai ba, domin a yanayin da suke ciki yanayi na ƙunci ne, yanayi na baƙin ciki ne, sai da ba za su iya sayan ko zani ma da ake wannan dukkan da shi ba. Saboda kamar yanzu ma hakan da nake magana da kai tare da mata nake muna magana ne wanda duk an koro su daga gidajen su daga kaukan da suke nan kusa da bamin da duk sun da cikin bamin da tare da su, yanzu muke magana muke jin ainihin abin da ke tafi da su na walhalu. Saboda hakan nan wannan ranar ni na san dai ba cikin daki za a yi.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, agogonmu a nan na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiano Maibiyar dan asalin kasar Nigeria wanda ke nan a babban birnin Washington DC. To ganinka wannan fannin ya zai iya taimaka ma kasashen mu na Afrika?
Kwarai zai iya taimaka mana musamman mu kasashen mu irin su Nigeria da muke fama da matsalar tattalin arziki. Ko ba haka ba, ko yanzu ma haka Najeriya muna cikin wannan matsalar. To idan aka yi amfani da masana waɗanda suke da gogewa da ƙwarewa a wannan fanni irin muna ga insha Allah za mu iya shawo kan wannan matsalar. Sannan ba wai iya kawai nan nayi masters ba, kusan bayan nayi masters a wannan bangaren na kuma yin masters a bangarori wasu guda biyu. Daga ciki akwai bangaren computer science na information technology din harkar na'urar mai ƙwaƙwalwa wanda shi ne degree akai din. So na yi masters a wannan fannin, sannan kuma na yi masters akan fannin management, wato general management haka na harkar gudanar da sha'anin tafiyar da kasuwanci din ko kuma kace mulki. General masters in management.
Management, okay. To kace kuma daga baya ka yi PhD?
Na yi doctoral degree na PhD, degree na philosophy da ake kira, akan bangaren ainihin information and technology and management. Information technology ne and management harkar na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma harkar management gudanar da ayyuka din.
An duka wannan kuma digirin da kai su ne a wace jami'a?
To na je jami'o'i daban-daban, kusan na halarci jami'o'i guda uku. Daga ciki akwai wata university da ake kira University of Northern Virginia, tana nan a Virginia ita na fara zuwa. Sai kuma na halarci wata university da ake kira iGlobal University, ita ma kuma ta harkar computer ce, ita ma tana nan a jihar Virginia. Sai kuma Washington University, inda nan ne na philosophy.
Washington University ita ce ke Washington Seattle koko Washington?
Wannan Delaware ce, a Delaware take, Delaware International University.
A Delaware. To a yanzu haka Malam Sufiano Maibiyar, aiki mai kake a yanzu haka a nan Amurka?
To da dai na yi aiki a ainihin embassy na Nigeria kusan shekaru uku na aiki da su. Na yi aiki da office na defense attache na embassy na Nigeria, wanda ni ne na rike kaman mataimakin ma'aji na kuɗi kenan na wannan embassy din ko tsawon shekaru uku. Kafin nan kuma na bar aiki na tafi Nigeria, na je na shiga harkar siyasa, na ɗan taka rawa a wannan bangaren, har na yi takara ta siyasa ma a gabasa da Geza, inda na tsaya kujerar dan majalisar tarayya wanda ba kai ga zabe ba, na kuma ganye daga wannan takara wannan lokaci saboda wasu muhimman dalilai. Sannan na dawo nan kuma na ci gaba da harkar kasuwanci. Dama kafin in tafi can na kafa wa kamfani a nan na ainihin motoci, irin dealership haka wanda ake sayar da motoci. To wanda tunda na dawo kuma na aiki da wannan kamfani na har yanzu.
Ke da yanzu Malam Sufiano Maibiyar a takaice kai dan kasuwa ne?
Gaskiya ne.
To yanzu wani kira gare ka, bance zance ka kwashe ran shekara 15 a nan Amurka, wani kira gare ka ga matasa wanda yan talaka ne, ba sa da basu nasara ba kamar ka, kuma ba sa da kuɗin zuwa nan Amurka, wani kira gare ka idan suna buƙatar su masu zo nan Amurka, su masu samu sauyin rayuwa kamar wanda Allah ya taimaka, Allah ya taimaka maka kai maka samu sauyin rayuwa.
To kira da zan yi ga ƴan uwana wanda suke gida, duk abin da ka gani a rayuwa gabawa muƙaddari ne daga Allah, illa iyaka kawai in ce musu ya kamata su dage su tashi tsaye, su ko aina ka tsinci kanka, ya kamata ka tsaya ka ga cewa baka zama irin ɗan zaman kashe wando ba, ko kuwa ka zauna wuri ɗaya ba ka kazar-kazar da yunkurin ka tashi ka nema. Ya kamata ka tashi ka nema. Ni ya tashi na dora rayuwa ta, na tashi ne cikin ganin yaya zan yi in ga cewa na tsaya da dawo kafafun wajen neman sana'ar da zan yi. Ba ni da girman kan cewa ga wata sana'a ba zan yi ta ba, ga karamar sana'a ko ga babbar sana'a wacce sai idan ita na samu zan yi. Komai ya zo hannuna, komai na samu ni nake yi tun baya. Kuma a yanzu haka mu da muke zaune a nan muna gano damammaki da dama a Najeriya wanda ya kamata a ce matasa sun kula da su sun yi. Ga misali zan baka ga abubuwa na irin harkar yin takalma din nan da matasa suke yi, ba abu ne mai wahala ba da za ka tsaya ka koye shi ɗan lokaci kankani. Ga kuma harkar irin su ɗinke-ɗinken nan da sauransu. Da misali harkar takalmi da na baka, akwai ɗan Najeriya da na gani ya zo daga Najeriya, ya zo nan ya yi masters, daga wannan masters din yazo ya bude kamfanin yin takalmi a nan Amurka, kuma yanzu kamfanin sa na ɗaya daga cikin kamfanunuka 10 na yin takalmi da ake ji da su a kasar nan.
To Dr. Sufiano mai biyar lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba, ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin shin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Dr. Sufiano mai biyar dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Abdul Aziz Adili Toro, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Kansala, sojan Najeriya Dirin Daji a jihar Kebbi, inda ya ce, Salam VOA Hausa. Gaskiya matakin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta dauka na koyawa matasan kasar ayyukan yi domin canza tunaninsu wajen yin tafiya mai hatsarin gaske da suke yi zuwa kasashen Turai inda suke rasa rayukansu a cikin sahara da teku, tabbas wannan mataki yayi daidai. Ga kuma sakonmu na gaba daga Gani Suraja Faki da Musbahu Mansur Faki tare da Isuhu Dila Faki a jihar Kaduna, inda su kuma suka ce, Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna jajantawa al'ummar karamar hukumar shinkafi ta jihar Zamfara bisa harin da waɗansu 'yan bindiga suka kai musu. Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikatta. Allah ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar Zamfara da Kaduna da kuma sauran Najeriya baki daya. Ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Tela Malam Madori a jihar Jigawa, inda su kuma suka ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga hukumar zaben kasar mu INEC da ya kamata su yi kokarin magance duk matsalolin da aka samu a zaben da ya gudana domin duk al'ummar mu su samu dama kada kuri'ar su a lokaci guda. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa wannan zabe ya gudana lafiya.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar ya ce hukumomin Kurdawa na ƙasar Iraki sun kama ɗaruruwan matasa da suka hada da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 14. Ana tsare da su a kurkuku, ana azabtar da su saboda zargin cewa suna da alaka da kungiyar ISIS. Shugabar kungiyar ta Human Rights Watch, Joe Baker, ta ce ana kama yaran a bisa zargin su da alaka da kungiyar ISIS, kuma ana ba su wahala ba tare da la'akari da irin alakar tasu da kungiyar ba. Rahoton ya ce a ƙarshen shekarar 2018 hukumomin Iraki da na Kurdawa suna rike da kimanin yara 1,500 saboda zargin da ake yi musu na cewa suna da wata dangantaka da kungiyar ISIS. Wasu rahotanni sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa bakin aikin sake gina gurin gwada makami mai linzami, a cewar wasu cibiyoyin bincike na Koriya ta Kudu da Amurka. Wasu manyan 'yan majalisa biyu na Majalisar Dattijai ta Amurka sun gabatar da wani kuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru 20 ana yi a Afghanistan.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.